الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر، ولتعطي في بنظرة تأتي لنا بالظفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muna ƙara godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa, wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta Alhamis daren Juma'a 15 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1444, wanda ya daidai da 6 ga watan 4 miladiya 2023. Mun sake dawowa kan karatun mu wannan masallaci mai albarka, wannan sura mai albarka tare da mutane masu albarka, wannan sura ta Dukhan wanda muke ayoyin ƙarshenta. A jiya mun ji irin kyakkyawan tanadi da Allah subhanahu wataala ya tanada wa bayin Allah masu tsoron Allah. Allah ka sa mu na ciki. Kusan ni'imomi guda 10, amma 5 ne a dunkule, sauran kuma wato in an warware 5 din kuma sai ya baka 10. Bana Allah ya hore wa'innan muttaqin, ya hore musu gidaje, ya hore musu abinci, ya hore musu wato gadajen zama, sannan ya hore musu mataye, sannan kuma wato ya amintar da su daga wato dukkan wani azaba na wutan jahannama. Kuma Allah ya ce yayi haka ne da falalarsa, da haka aljanna ana shiga ne da falalar Allah, ba a yi wa Allah gadaran aiki. Shi Allah subhanahu wataala ya sa a yi aiki, aiki sanadi ne, amma kuma ba a so bawa ya ainihin rika ji a ransa cewa ai aikinsa shi ne zai shigar da shi aljanna. A'a, ai shi aiki Allah ya ce a yi, amma ba dole ya karba ba. Da haka karban aikin da za ka yi shi ne zai zama aiki, ba da sai aikin ya karbu ne ma ya zama aikin aiko. Idan kai ba a karba ba, ce kai yanzu kana gadara da aikinka, sai aka ce ba a karba ba, to kaga ina ka kama, ba inda ka kama. Da aka falalar Allah ce sai ya karba aikin. Amma kuma mu sani cewa dadin aljannan da ni'imarta da wannan abin da yake da dadi a aljanna shi ne na dawwama. Shi kuma ana samunsa ne sanadin niyyarka. Ma'ana ana shiga aljanna da aiki da niyya. Aiki yana shigar da mutum aljanna idan Allah ya sa falalarsa a ciki da rahamarsa, aka karbi aikin, sai ka ji Allah ya ce wannan aljanna ce da muka gadar muku sakamakon abin da kuke aikatawa. To sannan dadewa aljanna kuma babu ranan fita, saboda niyyar da kai da ka shiga addinin musulunci baka da ranan fita. Wannan yasa shikenan da ka shiga aljanna Allah sai ya ce ba ranan fita. Kuma nan ne maganar aikin ka ma zai taso. Dan in aikin ka ne in aka lissafa nemomin aljanna, ina ga rana ɗaya ma za ka cinye ɗan aikin naka. Rana ɗaya idan aka kwatanta nemomin aljanna, za ka cinye aikin naka ga baki ɗaya. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi, ya ce bawa na ƙarshe da za a fito da shi daga wuta a shigar da shi aljanna shi ne wanda talakan talak tulus kenan a aljanna, shi ne wanda Allah zai ba shi duniyan nan ninki 10. Ba fa Gombe ko Najeriya ko Afirka ko wani wanda ba a gaba ɗaya duniyan nan ninki 10. To wannan shi ne talaka tulus, shi ne na ƙarshe wanda Allah subhanahu wataala zai fitar da shi daga ainihin wuta a cece shi a kawo shi aljanna. To kaga a sai kenan a wannan aljanna inda aiki ne, to babu mutum bai da aiki mai yawan da zai ainihin same ta, amma Allah subhanahu wataala saboda falalarsa sai ya bada ita. To wannan sura kamar yadda ta fara da maganan alqur'ani mai girma, yadda aka saukar da shi, da daren da aka saukar da shi, da ainihin girman wannan lokaci din, da girman Allah subhanahu wataala wanda ya saukar da alqur'ani, to za a rufe wannan sura kuma aka sake dawowa dai maganan alqur'ani cewa fa inna ma yassarnahu bi lisanika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Hakika mun sauke wannan alqur'ani, sahalna alqur'ana, mun sauke alqur'ani bi lisanika, akan harcenka, wato bi lugatika, litafhamahu alarabu, mun sauko da alqur'ani ne akan yarenka na larabci, kamar da Allah yake cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama, mun sauko da wannan alqur'ani ne wato ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin, kan zuciyarka dan ka zama daga cikin masu gargadi kuma da harcen larabci mai bayani, wato yarenka na larabci da shine muka saukar da alqur'ani mai girma. Mun yi wannan la'allahum yatazakkaruna, ko mutanen ka za su ainihin wa'azantu, za su tina cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala min fadlihi wa karami yassara tilawatul qara'a alaina wa huwa kalamuhu hadha, cewa Allah da falalarsa ne da ainihin baiwarsa yassare mana muna iya karanta alqur'ani. Amma mun sani fa alqur'ani ba abu ne mai wato mai sauki ba, amma Allah sai ya saukake shi yadda yake, da hikimomi da balaga da duk abin da kake nema na kwarewar zance, ba littafi ne mai sauki ba, amma Allah ya ce na saukake shi. Saboda inda Allah ya nuna littafin ba mai sauki ba ne, Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila, ya rasulullah, hakika muna sauko maka da magana wacce take mai nauyi. Sannan kuma Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, da za mu saukar da wannan alqur'ani akan dutse, wato la ra'aytahu khashi'an, da ka ganshi yana mai mika wuya, mutasaddian, yana kekkecewa min khashyatillah, saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala. Da haka laula anna Allah yassarahu ala al-ummati ma baqa ahadun minna an yantika bi harfin wahidin min hadha alqur'an, wallahi da badan Allah ya hore shi ya saukake shi ba kamar yadda yake faɗa wasu ayoyin, yana cewa wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir, Allah ya ce fa na saukake alqur'anin nan, ina saukake shi saboda karantawa, shin akwai wanda zai kokarta? Da haka a kokarta a karanta, kada mutun ya yadda ya zama a rayuwarsa bai da rabo a cikin alqur'ani mai girma, bai da hujjar da zai je ya gaya wa Allah ta shekara 40 ta shekara 30 a duniya, amma ba za ka iya bude alqur'ani ka karanta ba, kai ba kanka gangance. Duk yadda Allah ya ce ya saukake shi din nan, duk yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta mana wasiya da shi cewa to zan tafi, amma fa zan bar muku nauyaya guda biyu, shine alqur'ani da iyalan gidana, in kuka rike su ba za ku bata ba har abada. To rikewan ai ba wai kawai a idan ka ji an ce alqur'ani ka ce lalle alqur'ani, a rikewan ai ta karantawa, a karantar, sannan a lura da ma'anonin da suke ciki, sannan kuma a yi kira izuwa ga abinda alqur'ani mai girma din yake ciki. Dole ne wa'annan duka suna daga cikin haƙoƙi da Allah subhanahu wataala ya daura mana kan alqur'ani mai girma. Da haka walakin fadlan minhu wa karaman yassara hadha alqur'an hatta sabiu minna yaqra'u, wallahi yassarewa ne da horewa na Allah sai zama har yaro dan karami ma sun fi manyan ma riƙe alqur'ani, har yaro dan karami ma sai ya karanta alqur'ani mai girma. Da an yi ya ji shikenan, sai kaga ya iya ya riƙe. Da haka shi yasa Maulana Musa ibn Faida Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa ahibbati faltarsilul wildana waqta sibaka yaqra'ul qur'ana, ya kuma soyana faltarsilul wildana, ku sai aika yara waqta siba, lokacin da suke kanana, wato suke yan fici-fici yan kanana, kai ya qara'ul qur'ana, domin su karanta alqur'ani mai girma. Saboda daban wa arjal qurubi lil khairi ma lam tasbiqu sharru ilayhi, zuciyar da aka fi tsammatawa alkhairi ita ce zuciyar da alheri ya fara shigarta tun kafin sharri ya shigo. Haka iyaye mu dage wurin wato sa 'ya'yanmu a makarantar qur'ani, kuma mu tsaya mu nuna jajircewa da muhimmancin wannan makarantar na Al-Qur'ani. Kada kawai mun tura su, amma ba za mu kula da uniform ba, ba za mu kula da zuwan silatti ba, ba za mu kula da kuɗin makaranta ba. Sai malami yayi maganar kuɗin makaranta, a ce kai malamin zamanin nan son duniya suke, son duniya suke. To amma wanda yake karantar da boko, shi ba za ka ce yana son duniya ba, sai wanda zai karantar da ɗanka Al-Qur'ani da zai kubutar da kai, da kai da ɗan, da al'umma gabaki ɗaya daga bala'in duniya, daga bala'in la'i, da bala'in lahira gaba ɗaya. To lallai mu kula mu gyara. Allah sai yake cewa fartaqib ya rasulullah, kai haƙuri dai har yanzu ana ƙara lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kai haƙuri bayan nan mutane naka da suka yi imani a lallai akwai tanadin da muka yi musu, ba za su ƙaryata ka su tsira ba, don babu wata al'umma da ta taba ƙaryata annabinta Allah ya batta. Yadda ka ji mu za mu yi Abu Jahal din nan da mabota da magoya bayansa, to haka duk wanda suka biyo bayan Abu Jahali su ma Allah subhanahu wataala zai halaka su. Da ka fartaqib ka saurara Rasulullah, in tazir halakahum ka jira halaka su, innahum murtaqibun, lallai su za a halaka su. Ai ana ainihin sauraron jiran halaka su, Allah subhanahu wataala zai kawo yanayi da wato za a halaka su gabaki daya. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.
الله سبحانه وتعالى أنكار والنسورة da ainihin bayani kan cewa lallai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kai hakuri, wayannan kafirai za mu dauki mataki akan su. Wannan sura suratul dukhan ta kare insha Allah ta'ala, za mu shiga sura da take biye, ita ce suratul jafiya. Wannan sura ita ce sura ta 45 a jerin surorin Alqur'ani mai girma, kuma ita ma ɗaya ne daga cikin surorin Makka, ma'ana waɗanda suka sauka bayan manzon Allah kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi hijira ya ainihin koma Madina. Wannan sura suratul jafiya tana da ayoyi 37 a wannan, ko kuma 36 sabanin riwayoyi. Akwai riwaya da wannan sura take da aya 36, akwai kuma riwaya da ainihin wannan sura take da aya 37, musamman wannan manyan riwayoyin namu guda biyu da muka fi karatu da su, riwayar Hafsu da riwayar Warshu. Da haka riwayar Warshu tana da ayoyi 36 ne, sannan riwayar Hafsu kuma tana da ayoyi 37 ne, saboda Hamim din nan a Hafsu aya ne, amma a Warshu ba aya bane, waqafi ne. Wannan sura tana da adadin kalmomi 488, tana da harufa 2014. Wannan sura sura ce ta Makka, kamar yadda muka faɗa dukkan bayanai da surorin Makka suke ɗauke da shi, lalle wannan sura tana ɗauke da shi, kuma tana da alaƙa mai ƙarfi da ainihin surar da muka fito. Amma kafin mu faɗi wannan alaƙa, me yasa aka kira ta da jafiya? In an ce jafiya, me ake nufi? An ce jafiya shine ana nufin durƙuso, wato durƙusawa shine jafiya. Da haka Allah ya kira ta da sunan durƙusawa, saboda a cikin wannan sura za mu ji bayanin ranar tashin alƙiyama, don dama yana daga cikin alaman surorin Makka. Wa tara kulla ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha, za ka kowace al'umma daga cikin al'ummatan da aka yi ta zo ta jafiya, ma'ana tana durƙushe a gaban Allah subhanahu wataala, ba don komai ba, sai don tsananin abubuwa da za a gani na tashin hankali a ranar tashin alƙiyama. Sannan wannan sura tana da ainihin fiska guda biyu da take da alaƙa da munasaba da ainihin surar da muka fito. Ibtada'at hadhihi sura bil kalami an tanzilil qur'ani min Allah ta'ala, ita ma dai wannan sura ta yi magana kan sauko da alqur'ani mai girma, ce littafi ne daga Allah subhanahu wataala, kamar yadda waccan ta ainihin yi wannan bayani din. Sannan wa huwa mukmalu li lamma kutimat bihi suratul mutaqaddima min jahil qiyam bi lughati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. To kaga suna da alaka wannan sura da muka fito duka ta bude da maganan qur'ani ta rufe da maganan qur'ani ita kuma wannan sura ita ba ta saki budewa da bayanin alqur'ani mai girma sannan abu nabi kuma wato tashabaha suratayni fil ghayatil kubra allati yastahdifuha alqur'an wato duka surorin guda biyu suna da kamanceceniya wurin manufar saukar da alqur'ani mai girma cikin manufan saukar da alqur'ani mai girma yana tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala da cikakken ikon sa wurin halittar samai da kasa sannan kuma da ainihin wato halaka dukkan wata al'umma wacce ta karyata manzanni wannan sura suratul jasiya kamar yadda muka faɗa sura ce ta makka tana da abubuwa da suka shafi ainihin abubuwa na surorin makka musamman abubuwan nan guda uku da duk wata sura ta makka tana dauke da su na farko dai al-imanu billahi ta'ala wa tauhidu wal i'tiqadu bi nuzulil qur'an wa bi nubuwwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana tana dauke da wannan abubuwa guda uku na farko dai kadaita Allah subhanahu wa ta'ala sannan na biyu tana dauke da bayanin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani mai girma da Allah ya bashi sannan na uku kuma tana maganan tashin alkiyama da kuma wato abubuwa da za su faru a tashin alkiyama da malamai suna cewa shi bangaren wato abin da ya shafi surorin makka suna tafiya ne kan abu uku ma'ana ilahiyat da nabawiyat da sam'iyat mafiyanci akan wannan bangare uku surorin makka suke tafiya in an ce ilahiyat shine duk bayanin da ya shafi Allah subhanahu wataala na sifofinsa da ni'imomin da yayi wa bayinsa sannan nabawiyat bayanin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan sauran annabawa da al'ummatansu da littattafansu sannan sai sam'iyat shi kuma shine bayanin abin da ya shafi tashin alkiyama da mala'iku da ainihin sakamako aiki da sakamako da wuta da aljanna da sifar wuta wannan duk sam'iyatu ne abubuwa ne da mutum yake ji ma'ana bai taba ainihin ganin su ba wannan sura Allah subhanahu wataala ya yi gargadi sosai akan waɗanda suke ainihin bautawa wani Allah subhanahu wataala suke bijirewa ni'imomin Allah subhanahu wataala wanda shine ficancanta ainihin bauta masa ta fara da wa'innan kalmomi muqatta'at kamar yadda aka saba hamim wancan sura da muka fito mun yi bayanin hamim din nan babban abinda malaman tafsiri suke faɗa suka kusan yi ittifaki akai shine Allahu alim bi muradihi bidzalika Allah subhanahu wataala shine ya barwa kansa sanin abinda yake nufi da ainihin wato hamim din nan wa'innan kalmomi ko wa'innan harufa guda biyu Allah shi yafi sanin me yake nufi da wa'innan harufa guda biyu sannan wasu malaman kuma suka fasara suka ce a musamman ko malaman sahabbai kamar sayyidina Abdullahi dan Abbas shi kuma yake cewa ai zaka dauko alif lam ra idan ka hada da hamim ka hada da nun sai ya baka sunan Allah ar-Rahman shikenan shine hikimar da aka saukar kuma Allah ya sauko ya bude surorin alqur'ani guda 29 da irin wannan siga na huruful muqatta'a da kan wannan za ga harafi biyu ne irin nan wata za ga harafi uku ne irin ba si mim wata za ka ga harafi kusan biyar ne kaf ha ya aisat Allah ya bude surori 29 wato da irin wannan siga ne don ya kure larabawa kuma don a nuna maka alqur'ani mai girma ba a masa teach yourself ma'ana koyi da kanka ai inda akwai wanda zai yi alqur'ani koyi da kanka to da sayyidina rasulullah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma shi ba sai da Allah ya aiko wanda bai kai shi daraja ba shine malaika jibrilu mai hidimtawa annabi ne sallallahu alaihi wasallama sai da aka aiko shi yazo ya kawo wannan alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ya rika karantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya nuna himma wurin karatun har Allah yake ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaggawa wurin fisgar alqur'ani din mai girma saboda yadda yake so ya karanta shi sai Allah yake cewa ya rasulullah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka ainihin motsa harjinka domin kai gaggawa da karatun alqur'anin nan kai hakuri inna alaina jama'ahu wa qur'anahu zamu tara maka shi kuma zamu karanta maka shi dan haka yana daga cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kula da alqur'ani kaga wannan sura ma ta sake dawowa maganan alqur'ani Allah yake cewa tanzilul kitabi min Allahi al-azizil hakim wannan littafi na alqur'ani saukarwa ne daga Allah madaukakin sarki mabuwayi mai hikima wato mabuwayi a cikin halittarsa ba wanda babu abun da yake gagararsa subhanahu wata'ala mai hikima kuma cikin wato gudanar da halittarsa ta yau da kullum da haka yana sa komi inda ya dace duk abin da kaga Allah subhanahu wata'ala ya koro wa rayuwar bawa ko ya tsara wa bawa to wannan abin shi yafi dacewa da shi shi Allah subhanahu wata'ala a baya kuskure shine ya san a baya ya san yanzu ya san gaba da haka yadda duk ya tsara wa bawa to idan bawan ya bi wannan hanyar to shikenan sai kaga ya samu tsira da kubuta duniya da lahira inna fis samawati an karanta Allah ya ce inna fis samawati wal ardi lallai a cikin halittar samai da ƙasa wannan sama da muke gani da wannan ƙasa da muke gani anan Allah ya yi wata hikima ta zance da kuma nuna ƙorewa wurin harcen larabci ma'ana ita sama sai aka fade ta da jam'i lallai samai lallai cikin halittar samai ko cikin sha'anin samai ma'ana halittar su aka kira su su bakwai ne wa'innan samai sab'a samawatin tibaqan ko samai guda bakwai ne Allah sai ya ce ƙasa ita ƙasan kamar wato ita kam kwalli ɗaya ce kenan Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna huwa min al-ardi mithlahunna Allah shine wanda ya halicci samai bakwai asai din ma guda bakwai dan haka akwai hikma cikin halittar sama da ƙasa musamman ga ainihin dan adam saboda duk mu'amalar da dan adam yake yi na yau da kullum a tsakanin sama da ƙasa yake yi ko mu'amalar sa ta waje ko mu'amalar sa ta tafiya ana idan a waje idan yana cikin ɗakin sa ne wannan ɗakin nasa yana da sama yana da ƙasa ana masa ishara kenan sannan in a waje yake ga asalin ƙasar Allah ga kuma saman Allah idan mota ya shiga ita ma tana da ƙasa tana da sama da haka sai zama duk inda dan adam zai motsa akwai wannan samai din da ƙasa ma'ana da Allah subhanahu wata'ala ya tsara rayuwar sa yake take gudana Allah ya ce la ayatin lallai akwai abubuwa na ban mamaki na ayoyi dalatun ala qudratillahi waɗanda suke nuna ikon Allah wa hadiyaniyatihi ta'ala da kuma ainihin wato kadaitakarsa mun sha maimaitawa abu na farko da yake nuna maka saman nan ubangiji guda ɗaya ne ya halicce ta babu gishiki ya halicce ta babu gishiki Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha Allah ya daga sama yayi ta babu gishiki sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj da Allah ba ku duba sama bane ku duba sama mana afalam yanzuru fawqahum kayfa banaynaha ku duba yadda muka gina ta wa zayyannaha muka kawata ta wa ma laha min furuj ba ta da wani tsagu a cikin ta sannan kuma komi nata yana tafiya daidai ba taba samun wani tasgaro ba da a ce wanda ya halicce ta ba guda ɗaya bane ba kuma gwani ne wurin halitta ba wannan saman dubban shekarun da ta yi za a iya cewa ta tsufa ko tana da bukatun a canja ta ko wani abu mai kama da haka amma wannan sama haka take tunda Allah ya halicce ta haka take aiki take yi ba ta fasa ba amma mu ko mun sani in muka yi namu saman da ya dan yi aiki na dan karamin lokaci sai ka ji an ce iska ya yi yawa ya daye ma abun gaba ɗaya ko a'a cikin ya huhuje nan beraye sun huda ko a'a za a yi wani aiki an huda can an balla can shikenan kaga dan a nuna maka kai ta kasamar ba irin ta Allah bace subhanahu wataala sannan wannan samai da ƙasa sukan zama aya ne Allah ya ce amma ba ga kowa ba a ba ga kowa ba lil mu'minin ga masu imani ai asali li kullil khalqini wato ga dukkan halitta ne amma walakin lil mu'minun mu'minin sai dai mu'minai humul muntafi'una biha sune suke ainihin amfana da sama da aka fa kusu bi dhikri sai Allah ya kebance su da ambato al ayatu kullan li kulli khalaiqi su ayun Allah alamomin gane Allah subhanahu wataala Allah ya kan sake su ga dukkan halitta amma masu amfana da wayannan ayoyi din ba wanda yake amfana ya gane saman nan tana nuna maka kade tukar Allah ne subhanahu wataala sai dai mu'minai kawai kamar da Allah ya saukar da alqur'ani alqur'ani na kowa ne amma sai muka ji Allah ya ce ahudan lil muttaqin shiriya ne ga mu'minai mu'minai sune suke ainihin amfana da shiriyar da take cikin alqur'ani mai girma sai su sanya alqur'ani din mai girma ya zama wato shine jagora a cikin rayuwarsu don haka wannan yake nuna maka lallai kai kokari ka zama mu'mini saboda ka samu zama cikin lissafin mutanen da Allah subhanahu wataala ya girmama su walillahi al'izzatu wa lirrasulihi wa lilmu'minin lallai girba daga na Allah sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na mu'minai kullun ana bukata mutun ya zama daga cikin mu'minai kaga nan magana Allah yayi ma yana magana da kowa ne dan ba iya mu'mini ne kade suke ganin sama ba ba iya mu'mini ne kade suke ganin kasa ba amma sai Allah yake cewa ba wanda zai ga sama ya gane cewa akwai ikon Allah da kade takar Allah a ciki ya ga kasa ya gane akwai ikon Allah da kade takar Allah kullun muna maimaitawa ita kasa tana da abubuwa na ban mamaki wato za a zubo mata da ruwa a zo a shuka mata abubuwa mabambanta amma kuma duk abin da aka shuka ruwa ɗaya ne tuska bi ma'in wahidin za a shayar da abin da ruwa ɗaya amma kuma wani yayi zaki wani yayi bauri wani ma ya dace iko na Allah kenan duka kasar ɗaya ce ruwan ɗaya ne sannan kuma wani ka ganshi wato wurin kala bai kama da dan uwansa ba wurin kala gaba daya kalan sa yayi daban yawa wani ka ganshi ja wani ka ga fari wani ka ganshi kore haka Allah subhanahu wataala amma kuma duka ruwa guda ɗaya ne yazo ya shayar da su amma kuma gashi sun fito don nuna kadaitakar Allah subhanahu wataala sun ainihin ba da sakamako guda ɗaya wannan yake nuna maka kadai ma'ana sun ba da sakamako mabambanta kuma da ainihin ruwa guda ɗaya wanda inda dan adam ne zai yi bai isa ya ainihin samu wani injin da zai zuba duk abin da ya ga dama kuma abubuwan kowanne ya fito masa yadda yake da bukata ba na'am wa fi khalqikum
wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون
الله سبحانه وتعالى yace ba iya samai da kasa sune kade suke nuni da cewa wato Allah guda ɗaya bane akwai Allah kuma Allah ne ubangiji ne abun bauta guda ɗaya ba Allah ya ce wa fi khalqikum a cikin halittar kuma ai fi kalli kulli minkum min nutfatin wa min alaqatin thumma min mudghah wato daga irin yadda Allah subhanahu wataala ya halicce ku daga ainihin digon maniyi wanda digon maniyi ya koma gudan jini wannan gudan jini ya koma tsoka haka har dai akai zangon nan guda shida da dan adam yake yi 40-40 guda shida kafin ya fito daga cikin ainihin mahaifiyarsa wannan kai ka sani shi kadayansa ya kamata ya zama aya shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa fi anfusikum afala tubsirun ai akwai ikon Allah a cikin kanku ba ku gani ne ya kamata ku gani Allah subhanahu wataala shine mai cikakken iko wato akan halittarsa wato daga kanka kadai zaka gane cewa akwai Allah Allah subhanahu wataala ya hode maka gani ya hore maka ji, ya hore maka numfashi. Eh, numfashin nan kadai in mutun lafiyar sa kalau a wuri da kwana yana yin 30,000. Wannan 30,000 din wa yake baka dama kai shi? Allah subhanahu wataala yake da baka dama kai shi. Dan Allah ya nuna maka akwai aya a ciki sai ya zama idan kai idan an yi rashin lafiya ana buƙatar oxygen. Ma'ana sai kaga dan numfashin da za a taimaka maka kai sai a ce ba za a yi ba sai ka biya kuɗi. Eh, ba za a bada numfashin ba sai ka biya kuɗi. Amma gashi Allah subhanahu wataala yana baka nasa shi kullum ba tare da ka biya ko sisin kobo ba. Da ka fi kalkikum a cikin halittar ku a ku mutane akwai alamar ikon Allah subhanahu wataala, kuma kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sha fiskantan tambayoyi a wurin waɗanda suke Yahudawa wurin halittar dan Adam cewa me yasa wato dan Adam idan aka halitta aka haife shi wani lokaci yayi kama da babansa da babbanunsa, wani lokaci yayi kama da wato mahaifiyarsa da kawunansa, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani dan ka gane cewa lallai Allah shi yake da cikakken iko wurin halittar dan Adam. Shi yasa a wancan wata ayar Allah yake cewa afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Wai ba ku ga irin digon manin da kuke digawa bane a mahaifan matanku? Shin ku ne kuke shiga mahaifar ku halitto dan, ko mu ne muke halittowa? Allah shi ne yake halittowa. Wanda haka wannan aya ce da take nuna ikon Allah subhanahu wataala, wanda duk motsin rayuwarka in an tambaye ka da ya numfashinka yake tafiya ma kai baka san da ya yake tafiya ba, kai dai ka sa kana ji kai kana numfashi abin ka. In an tambaye ka da ya kake samun daman kai tafiya ma baka san da ya kake tafiya ba, ya akai kake jin magana baka sani ba, Allah subhanahu wataala shi ya hore. Ya akai kake gani baka sani ba, wanda mun sani duk na'ura in na gani ne sai a ce a kamata a sa mata mai ko a sa mata wani abu da zai taimaka mata wurin ta bada haske din. Amma kai haka Allah ya baka ido kana kallo kana duk abin da kake yi ba tare da wato an jona ma wani abu wanda zai taimaka ba. Sannan Allah ya ce wa ma'abusu min dabbatin, kai da abu duk abin da Allah zai watsa a bayan ƙasa na halittarsa, hiya ma yadubbu alal ardi, wato shine dukkan abin da yake taka bayan ƙasa, minan nasi na mutane, wa ghairihim da wasunsu, Allah ya ce duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa in dai a nan bayan ƙasa yake, Allah ya ce ayatun abin lura ne wato liqaumi yuqinun, ga mutanen da suke da yaqini. Ai inna man tafakkara fi khalqillahi tabaraka wa ta'ala, lalle duk wanda yayi tunani cikin halittar Allah madaukakin sarki, ma basa min dabba wanda ba to ma basa min dabbatin in kana abdan muqinan yara anna hadha min dalail qudratihi tabaraka wa ta'ala. Ana in kaga dukkan halittu da suke yawo a bayan ƙasa, wannan zai nuna maka cikakken iko na Allah subhanahu wa ta'ala. Yayi ya gaya mana yace Allahu alladhi khalaqa kulla dabbatin mimma, Allah shine don ya nuna cikakken ikonsa sai ya halicci dukkan dabbobi da ruwa. Wannan dabbobin har dan Adam ma yana cikin dabbobin, shi ma da ruwan aka yi shi. Allah subhanahu wataala yace amma saboda cikar iko, fa minhum man yamshi ala batnihi, da muka halittun wani sai muka yi shi yana tafiya akan cikinsa ne kamar maciji, bai da kafa bai da komai bai da hannu, akan cikinsa yake tafiya. Wa minhum man yamshi ala rijlaini, Allah yace wani abun kuma in muka halicce shi na dabbar sai mu masa kafa biyu kamar su kaji da dangin tsuntsaye gabaki daya. Allah ya ce wa minhum man yamshi ala arba, bi biyun nan ɗan adam ma suna ciki. Sannan wa minhum man yamshi ala arba, Allah ya ce a cikin dabbobi da na halitta akwai wanda su kuma akan kafa hudu suke tafiya, su ne kamar dabbobin ni'ima da sauran dabbobi gabaki daya. To wannan daga ganin su yana nuna maka akwai Allah subhanahu wataala. Haka lam yaqul lil muqinina kama qala fi ayati al-ula lil mu'minin, malai yake cewa alwara da wayannan ayu guda biyu da muka karanta, ayar farko Allah yake cewa halittar samai da ƙasa abin lura ne amma lil mu'minin, ga mu'minai sai kira sunan su kai tsaye. Amma nan kuma da aka zo sai aka ce ayatul liqaumin yu'minun, can ba ce liqaumin mu'minin ba, sai aka ce lil mu'minin kai tsaye nan kuma sai aka ce ayatun ni amma liqaumin yuqinuna ga mutanen da wato suke masu sakankancewa da Allah subhanahu wa ta'ala yace li annal mu'minina qallu ahlul imani ahlul yaqini minhum qalil daka a cikin mu'minai wanda suke zama ahlul yaqini mu'minuna wato kadan ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da yazo su bai sake su ba gabaki daya sai yace ai liqaumin yuqinuna ga mutanen da suke da ainihin tabbatarwa ma'ana suke da ainihin yaqini sannan har yanzu yana daga cikin abin da yake nuna ikon Allah waqtilaful layli wan nahari sassabawan dare da yini ai zihabuhuma wa maji'ihima wato zuwan dare da tafiyar yini da kuma zuwan yini da tafiyar dare wannan aya ce iko ne na Allah subhanahu wataala Allah yana da bukata dan adam ya lura ya sa ido yayi tunani akan wannan halitta cewa yadda ake tafiyar da dare a kawo yini a tafiyar da yini a kawo dare malamai suka ce da za a yi jariri da daddare in dai za a bashi dama yayi magana in ka ce masa kaga duhun daren nan akwai lokacin da zai yaye a samu rana in yana da daman yayi magana zai ce ba haka bane shi daren kawai ya sani da za a yi jariri da rana kuwa idan ka ce masa kaga hasken ranan nan ya akwai lokacin da duk abin zai yi duhu zai ce maka ba haka bane amma iko na Allah haka Allah yake tafiyar da wa'innan sababbi guda biyu kamar yadda malamai suke cewa innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin aw layahu lil bila cewa wa'innan sababbin guda biyu dare da rana idan suka matsa wa sabo sai sun mere shi oho eh wa'innan dare da rana yana daga cikin ayoyin su da suke nuna mana suna tafiya da rayuwar mu ne kullun rayuwarmu tana raguwa ne ba tana karuwa bane kamar yadda muke lissafi muke tunanin ai ban na samu shekaru shekara na kaza kana lissafa bana dai shekarunka sun ragu cikin shekarun da Allah ya tsara maka in misali zaka shekara 60 ne yanzu kai 50 ja to lalle cikin 60 din da Allah ya tsara maka ka cinye 50 saura ba 10 da haka karka dauka cewa wannan sabawan dare da rana da yake kawai haka ake a Allah yana nuna maka ne wato ka shirya domin wato yin aiki na gobe alkiyama Allah yake cewa har yanzu yana daga ciki wama anzalallahu minas sama da abinda Allah ya saukar ne daga sabamin rizqin na arziki anan malamai suke cewa ana nufin arziki anan ana nufin ruwan sama matsarin kenan saboda ruwan sama yana jawo arziki mana idan aka yi ruwa ya sauka a shuka zai tsiro za a samu amfanin gona za a sayar a biya bukatu wannan duka Allah shi yake yi fa haya bihi al-ardha ba'da mautiha Allah sai ya raya kasa mana bayan ta mutu sannan har yanzu Allah yace yana daga cikin abin da yi wa tasrifir riyahi da ainihin sarrafa iska wato shine jujjuyata wani lokaci iska ta taso daga kudu ta yi arewa ko lokaci ta taso daga arewa tayi gabar wani lokaci amana daga arewa tayi kudu wani lokaci iskar kajita da sanyi wani lokaci kaji iskar kajita da zafi duka wannan wa yake yi Allah subhanahu wataala shi yake yi wannan sauko sassabawan dare da rana da sauko da arziki daga sama shine ruwa da ainihin tsiro da shuka da kasa shine to kasar ta rayu kenan bayan ta mutu sannan da jujjuyawar iska wayannan abu hudu da Allah ya riga anan yace nan kuma ayatun ni liqaumin yaqilun wato abul lurani amma ga masu hankali da haka nan Imam Suyuti rahimahullah yace cewa Allah ya bude wannan sura ta suratul jafiya da bayanin mutane iri uku yace mu'minai muqinai sannan kuma da aqilai ma'ana yaqiluna Allah yayi magana a ayar farko yace halittan samai da ƙasa ba mai gane haka sai mu'minai sannan halittar kanka ka gane aya cikin halittar kanka da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya halitta na sauran dabbobi ba mai gane haka sai muqinuna masu wanda suke da yaqini sannan har yanzu sassabawan dare da rana da ainihin sauko da ruwa daga sama da tsiro da shuka da jujjuyawar iska kuwa nan kuwa ba mai gane wannan aya ce sai mutane masu hankali ana wanda bai da hankali shi kawai gani yake za yi ta dare da rana tafi kawai ana kawai sulu ne kawai ana ta tafiya kawai shi bai san cewa akwai wata manufa ba wayannan dare da rana kidaye suke ayya adadin daren da zakai a duniya Allah ya tsara su iya ranakun da zakai a duniya Allah ya tsara su zakai dararen ka sun kare shikenan in ranakun ka sun kare shikenan to wannan sai mai hankali yake lura da wannan daka haka nan jujjuyawar iska shi yake cewa ad-dalilu fa yu'minuna bihi fi al-ayati al-ula qala lil mu'minin wa fi al-thaniya liqaumin yuqinun fi al-thalitha liqaumin yaqilun yace li anna al-maratiba hakaza ci kaga dai kamar da muka fada ni'imomin farko kuma wannan bayan yana nuna maka ikon Allah yana nuna maka ni'imomin Allah cewa ko don wayannan ni'imomin ya wajaba ka bautawa Allah subhanahu wataala ka kirga mana kaji ya halitta maka sama ya halitta maka ƙasa yazo ya halicce ka ya halicci sauran dabbobi da suke amfanar ka hudu kenan ko sannan ya ainihin zama yana sassaba maka dare da rana dan yana gaya mana araitum in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi yatikum bi laylin taskununa fihi idan Allah ya bar wannan yinin ranan nan tarwai ta zauna akai ta zuba ta waye kuke tunanin zai kawo muku dare babu Allah ya ce ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi yatikum bidhiya idan Allah subhanahu wataala ya yumke darensa akai dare ya makale waye za ku nemo ya cire ku daga cikin daren nan ya kawo ku yini babu haka sai kenan wata ni'ima ce ta musamman kaga dare yazo ya tafi yini yazo ya tafi haka Allah shi yake juya wannan yana da dama fa ya zama dare kadai yana da dama ayi zama yini kadai sannan yana da dama wato wani wurin ya zama yinin yafi daren yawa wurin sabanin kenan malamin suka ce ki lafi din kenan dare yafi yini wani lokaci yini yafi dare yanzu kamar yadda nake karantawa wasu masu bincike suna cewa akwai garin Wakan a yankin Umman wani ƙauye ne akan tsauni su wurin saba wanda dare da rana yana da bambanci da namu kwata-kwata azumin nan su awa uku da rabi suke azumi saboda rana tana fito musu karfe 11 da rabi ne na rana ta fadi karfe 3 shikenan sun gaba da haka su da sun yi suhur din su abincin suhur din su da shi suke bude baki kawai kwata-kwata awa uku suke ganin rana kaga wannan ikon Allah ne kaga mu kuma sai mun shafe awa 13 in dai ta tafi to sai an yi awa 13 mu saki ganin ta to kaga wannan duka ikon Allah ne wani yace za a kai mu ziyara wannan wurin ziyara ne ai da ka je bonus ne awa uku ne kawai da rabi shikenan wani kila da yayi saurin ma an yi kwanciyarsa kawai da ya tashi ya gama sai ci gaba da sabgoginsa haka Allah subhanahu wataala yake yi musu to kaga wannan biyar kenan sannan sauko da ruwa daga sama shida kenan wanda shi arziki ne sannan na bakwai shine wato raya ƙasa bayan ta mutu shine samar da abinci wannan ma aya ce musamman ga mutanen Makka na wannan lokacin shi yasa Allah yake ta maimaita wannan magana a lokacin su suna ganin za mu ga cikin suratul zukhruf ma da muka fito sai da Allah ya maimaita wannan magana wato suna ganin cewa idan mutun ya mutu bai zai tashi ba to shi da Allah yake tabbatar da cewa hatta abincin da muke ci to matattu ne idan ana son abincin baɗi to abincin mu na bana da yake hannun mu sai mu je mu kashi abincin ma'ana shine mu tona rami mu binne shi duk wanda ga binne shi ai ya zama gawa kenan shikenan sai ya shiga ramin ya zama gawan sai kuma ya taso Allah ya raya shi ya zama wato ya zama abinci da ake amfana da shi dan haka wannan aya ce ta Allah subhanahu wataala sannan aya ta 8 kuma Allah ya ce jujjuyawar iska wannan shi ta ma aya ce amma ga mutane masu hankali dan haka matakin farko shine imani mataki na biyu shine yaqini mataki na uku shine hankali dan haka matakan suke jere shi yake cewa faluqa la'ul ladina qala Allahu fihim wa ma yaqiluha illa al-alimun su masu hankalin nan samun masu hankalin nan fa yan kadan ne yan kadan ne wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ba mai gane abinda nake nufi sai masu hankali al-kuffaru laysa indahum aqlun aslan su kafirai duk wanda bai imani ba wannan yana tabbatar maka ba ida hankali ba mai hankali bane yawa da haka qalu kuma da kansu ka tabbatar wa kansu ba tashi fadi aka musu ba qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sayyid ranar tashin alkiyama in mala'iku suka tambaye su to ku ya kai duk ana tafiya aljanna kuka zo nan wuta ce Allah ai ba mu da hankali ne hauka kawai muka yi ta a duniya mu ba mu hankali ba da haka ba mu da hankali law kunna nasma'u aw naqilu da muna da kunne muna da hankali a ma kunna fi ashabi sayyid da ba za mu zo wuta ba da duk wanda ga tafiya wuta to ya samu hauka ne daka Allah subhanahu wataala ya ja hankali sannan ya kullu rasulullah sallallahu alaihi wasallama an ka maganan hankali saboda a samu tunani zamu kadan kadan sharhin nan kadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fil khaliqi daka in an samu hankali duk wayennan ni'imomi da aka irga mana guda takwas in an samu mai hankali wanda aka rufe da shi shine zai tunani kan wannan halitta daka Allah subhanahu wataala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi tunani a cikin halittar Allah amma kar ku yi tunani a cikin Allah kai tsaye saboda hadha fi haqqil ummati wannan a cikin haƙin amma wa kenan ga magarin mutane su abinda ake so su yi tunani a cikin halittar Allah kar su yi tunani a cikin sha'anin a cikin zatin Allah wannan hadisi Imam Suyuti ya fito da shi cikin Jami'us Saghir sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce to an ka shi amfanin hankali aiki da shi har yanzu yana daga cikin abin da ake bukata wato dan mutun ya gane yana cikin masu hankalin ko baya ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji hankalin mu yace tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin wato tunanin da zaka yi cikin halittar Allah kamar yadda Allah ya ce ayoyi ne amma ga mai hankali da yake tunani da haka wannan tunanin da zaka yi na awa daya yafi iladansa yafi ibadar shekara daya yafi ibadar shekara daya wannan hadisi yana na cikin kashful khafa wannan hadisi yazo sannan Miqdad ibn al-Aswad yake cewa wata rana na shiga akan Abu Hurairata radiyallahu anhu sai naji shi yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sanatin wato tunani cikin wannan halittu da Allah ya irga da ni'imomin nan da Allah ya irga guda takwas a cikin wayannan ayoyi da ma duk sauran ni'imomi da Allah ya mana ladansa yafi ibadan shekara daya kaji hadisi na farko da Miqdad yace na samu summa dakaltu alamni abbasin sai na shiga wa sayyidina abdullahi dan abbas kuma sai sami'tuhu yaqulu sai naji yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'i sinina mutun yayi tunani cikin halittar Allah a matsayinsa na mai hankali in ya samu wannan matakin na uku na hankali wato yafi masa ladan wannan tunanin yafi ibadar shekaru bakwai kaga an kara farashi ko daga shekara daya an tafi shekaru bakwai yace wannan kuma haka naji Abdullahi dan Abbas ya faɗa Abu Huraira yace min shekara daya Abdullahi bin Abbas kuma yace min shekara bakwai yace summa dakaltu ala Abi Bakr as-Siddiq sai na shiga go sayyidina Abu Bakr as-Siddiq kuma fa samituhu yaqulu sai naji shi yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni ko naji manzon Allah sai ya da amince Allah sabata gari shi yana cewa tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sab'ina sana mutun yayi tunani cikin wayannan halittu kamar yadda Allah ya faɗa aya ne ga mutane masu tunani wato yafi ibadan shekara 70 kaga ba maganan shekara 7 ba kaga yafi shekarun wani kan gaba ɗaya ma kenan yafi ibadan shekara 70 to ya za ya hade wayannan hadisi guda uku Miqdad yace ai ban zauna ba summa ataitu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama sai na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qultu lahu ma sami'tu min al-qaumi sai na bashi labarin abinda naji daga bakin wayannan sahabbai fa qala sai annabi yake cewa sadaqu duk sun yi gaskiya wanda yace ma in kai tunanin tunda Allah ya ce aya ne ga mutane masu tunanin nan na awa daya zaka samu ladan ibadan shekara daya haka ne wanda yace maka in kai tunanin na awa daya zaka samu ladan ibadan shekara bakwai haka ne wanda yace maka in kai tunanin na awa daya zaka samu ladan ibadan shekara 70 haka ne amma kira min su muji shikenan Miqdad ibn al-Aswad yaje ya kirawo wayannan manya-manyan sahabbai guda uku, Abu Hurairah radhiyallahu anhu da Abdullah ibn Abbas da sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Shikenan bayan ya kira su ya zo da su, shikenan faqala sai yace ma qulta ya Abu Hurairah, annabi sai fara tambayar su, kai Abu Hurairah me kace masa? Abu Hurairah ya ce, Rasulullah, na ji ka da kunne na ba labari ba kana cewa wato tunani cikin halittar Allah na awa daya Allah zai ba mutum lada wato fiye da na ibadan shekara daya. Sai annabi ya sake tambaya sai ya ce, to fima tafakkuruka, to amma kai a cikin me kake tunanin? Kala sai ya ce, a tafakkaru fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari, yace ina tunanin ne cikin abu hudu, wato cikin hikimar halittan faɗan halittan sammai da ƙasa da kuma jujjuyawan dare da rana. Kaga abu hudu yake tunani, sama, ƙasa, dare da rana, wannan su yi tunani akai. Allah sai ya ce, tafakkuruka khairu min ibadati sana, le inda iya wannan ne kai tunanin, to lallai tunanin na awa daya ladansa yafi ibadan shekara daya. Ibn Abbas ya kai ko dan Abdullah dan Abbas, fi ma tafakkuruka, tunda kai kuma kai karwaito hadisin duk wanda ya tafakkuri na awa daya Allah zai bashi ladan ibadan shekara bakwai, to kai kuma a cikin me kake tunani? Yace, ni kuma atafakkaru fil mauti wa ma ba'dal mauti, ni kuma ina tunani ne kan sha'anin mutuwa da abin da zai faru bayan mutuwa. Allah sai annabi ya ce, a to lalle haka ne, tafakkuruka khairu min ibadati sab'i sinin, lalle tunaninka ladansa yafi ibadan shekaru bakwai. Wa ya Abu Bakar, shi ma tafakkuruka, kai kuma sai na Abu Bakar da kace ka ji ni ina cewa duk wanda ya tunani na awa daya Allah zai bashi ladan ibada na fiye da shekara 70, kai kuma a cikin me kake tunani? Yace, atafakkaru fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yace wallahi ni cikin sha'anin al'ummar manzo Allah nake tunani. Kaifa yunajihumullahu min al'azab, wato ta yaya Allah zai kubutar da su daga azaba, ni duk tunani na shine ya za a yi al'ummar manzon Allah ta tsira. Wa as'alullah, yace wallahi ina roƙon Allah, an yaj'alni min al'azamat, da mana Allah ya yi ni wani shirgege babba, bi haisu amla'un nar wahdi, a ce ni kadai kawai sai in je in cika wuta gaba daya, yawa, hatta la yadkhul ahad min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, har ma kare zama a wuta ko wani dan space da wani daga cikin al'ummar manzon Allah zai je shiga, duk sai ki san musu ba don komai, saboda in an yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ji dadi. Yace wallahi law wajadtu khalqatan azima amla'u biha an-nar, yace da zan samu halitta babba da ni kare in naje na shiga wuta zan cike ta gaba daya, hatta la yajida wahidu min ummati min al-ummati mahallan fin-nari, wato har ya zama ba wani wanda zai samu mahalli a cikin wannan wuta din. Yace lababali da haka ya min dadi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, to gaskiyarka Abu Bakar, daman kai mai gaskiya ne, tafakkuruka ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, tunaninka ya kai sayyidina Abu Bakar khairun min ibadati sab'ina sana, yafi ibadan shekaru 70, dan haka wattafakkuru fil khalqi yusiluka ila al khaliq, wato in kai halitta kai tunani cikin halittar Allah zai kai ka zuwa ga wato sanin Allah subhanahu wataala. Wannan shine abin da malamai suka yi ta sharhi akai. Tilka ayatullahi,
tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun, waylun likulli affakin athim, يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
الله سبحانه وتعالى يقول: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله يقول: تلك wayancan duka ni'imomi guda takwas din nan daga sama da ƙasa da dare da rana da dabbobi da ruwa da duk abun nan da aka irga guda takwas, Allah ya ce hujjoji ne wato da suke nuni akan kadaitakar Allah subhanahu wataala. Natluha alayka, da muke ainihin karanta maka, muke baka labarin su ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, bil haqqi, da gaskiya. da gaske muke gaya maka wannan ya Rasulullah fa bayyi hadithin yanzu da wani magana ne wato ba'dallahi bayan maganar Allah wa ayatihi da ainihin hujjoji bayan hujjojin da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana na nuna kadai ta kasai mu'minuna za su yi imani da shi ya su mutanen Makka ai iya hujja da dalili Allah subhanahu wata'ala ya gama wayin abubuwa guda takwas bayan da zai kana rayuwa kace baka tarayya da su baka tarayya da sama baka tarayya da ƙasa baka tarayya da dabbobi baka tarayya da ruwan sama baka tarayya da dare baka tarayya da rana a dole baka tarayya da iska a dole sai kai tarayya da waɗannan dukan su kuma yanayin gudanar su yana nuna maka kadai takar Allah ne subhanahu wataala dan haka da wani hadisi da wace magana ce ko wata hujja kake jira kuma a saki gaya maka akwai wani abun bauta shine Allah subhanahu wataala ai hujja ta kare dan haka Allah ya ce to tunda hujja ta kare an kin imani son zuciya ya shigo cike nan an ki gaskiya ne amma ba wai don ba a gane gaskiya ba tunda mun ji ko a baya cin an tambaye su wai halitta sama za su ce Allah to sun yadda akwai Allah kenan sun dinda kan yadda akwai Allah to ai shi ka ba ta abauta ba yanzu afa man yakulu kamar la yakulu wanda ya halitta da wanda bai halitta ba za su yi daidai ba za su yi daidai ba dan haka ai akwai haƙin bauta ma da suke bauta gumaka gunkin ne ya kamata ya bauta wanda yi shi amma kai wahala biyu ka kirkire shi kuma ka bauta masa wahala rai ta bayewa dan haka Allah ya kamata a bauta wa Allah ya ce wailun azaba wato kalimatu azabin azaba ko wani wadin fi jahannam ana kwari a cikin jahannama ya tabbata li kulli affakin ga dukkan makaryaci asimin mai yawan sabo subhanallah Allah yake cewa yayi bayanin wannan ainihin makaryaci mai yawan sabo Allah ya ce sumau ayatillahi zai ji ayoyin Allah a cikin alqur'ani mai girma tutla alaihi ana karanta masa amma abun mamaki sumai sirru mustakbiran sai ya ci gaba da kufa yana mai girman kai gabarin imani ka Allah ya sama'aha kamar ma bai ji wayannan ayoyin ba Allah ya ce to ya bunu fa bashirhu bi azabin alim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama kamasa albishir daga muwa da azaba mai radadi wannan ana magana akan dukkan wani kafirin da bai imani ba kenan saboda daman ayoyin Allah iri biyu ne akwai ayatul kauniyya akwai kuma ayatul qauliyya ma'ana Allah zai yi jawabi wa halittarsa sannan kuma zai kuma nuna aiki ga halittarsa dan haka a cikin halittar mu akwai nuna kadaitakar Allah cikin halittarsa mai da kasa akwai nuna kadaitakar Allah a cikin dukkan dai ayoyin nan da Allah subhanahu wataala ya gaya mana guda takwas a farkon wannan sura duka suna nuna kadaitakar Allah ne dan haka duk wanda bai yi imani ba bai da wani dalili tunda ya ga ayatul kauniyya ya ga ayatul qauliyya amma kuma bai imani ba daga Allah ya ce azaba ta tabbata gare shi a masa albishi da wannan azaba kuma abun takeici wa idza alima min ayatina shay'an ko an karanta kafa huzwa Allah yana fadan sifofin wadanda ba su imani ba domin mu nisanta shi daman Allah yana fadan wato sifofin mutanen kirki don mu yi koyi da su yana fadan sifofin mutanen banza kuma don mu nisanta تحيل بها أقول لك ولكاتب لما سبق ناصر الله كي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.